Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a wannan shiri na daren yau Alhamis 20 ga watan Yuli shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya gwamnonin jihohi sun yi wata ganawa da manyan hafsoshin tsaron kasar tare da manufar inganta yaki da ta'addanci a jihohin nasu. A Najeriya kuma masu bukata ta musamman na ci gaba da kokawa kan rashin basu kulawar da ta kamata, har ma da kai aiwatar da sabbin dokokin da aka zartar domin su. Muna dauke da rahoto na musamman akan wannan. Za mu kuma kawo muku labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan a soma da labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. A ƙarshen wannan watan ne shugabannin ƙasashen Afirka za su gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a St. Petersburg don tattauna hanyar ƙarfafa dangantakar zaman lafiya da tsaro da kuma sauran ayyukan ci gaba. Sai dai taron na biyu na Rasha da Afirka na zuwa ne a daidai lokacin da Moscow ke ci gaba da yaƙi da Ukraine. Mamayewar da Rasha ta yi ya haifar da hauhawar farashin abinci da mai ga ƙasashen Afirka da dama, kuma farashin zai iya ƙaruwa bayan da Rasha a wannan makon ta fice daga shirin samar da hatsin da aka yi a tekun Bahar Aswad, yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙulla wadda ta ba da damar fitar da kayan abinci na Ukraine zuwa kasuwannin duniya. Taron na ƙasa da ƙasa ya ƙunshi wani ɓangare na wasan kwaikwayo na siyasa, an ji manazarta. Kuma halartar ƙasashen Afirka zai zama ma'aunin nasara ga St. Petersburg, wato Rasha, a cewar Stephen Gard, wanda ke jagoranta aikin Afirka da Rasha a cibiyar kula da harkokin ƙasa da ƙasa ta Afirka ta kudu da ke Johannesburg. Belarus ta ce sojojinta na atisaye da mayakan ƙungiyar 'yan amshin shatan wagana ta Rasha a wani wuri kusa da kan iyakar Belarus da Poland. Ministocin harkokin wajen ƙungiyar tarayyar Turai sun gana a yau Alhamis domin tattaunawa kan shirin ba da tallafin soja na dala biliyan 22.4 na shekaru huɗu da ake shirin baiwa ƙasar Ukraine. Rasha ta kai hari kan garuruwan kudancin Ukraine da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami a daren yau Alhamis, karo na uku musamman kan Odessa, tashar ruwan tekun Bahar Aswad. An kashe mutane biya Odessa tare da jikata ƙalla 19 a Mykolaiv, wani birni da ke kusa da tekun Bahar Aswad, inji jami'an Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwanaki biyar bayan da 'yan sandan Iran suka koma kan tituna don aiwatar da dokokin da suka wajaba a ƙasar, babban jami'in 'yan sandan Iran ya bayyana hakan a matsayin aiki mai kyau da ba za a iya dakatarwa ba. A wani taron manema labarai a lardin Kerman yau Alhamis, shugaban 'yan sanda Ahmed Reza Radan ya kira mu'amala da matan da ba su da hijabi a matsayin aiki na addini da kuma wanda ya zama wajibi a shari'a. A halin da ake ciki, babban alkalin ƙasar Iran ya yi kira ga ɓangaren shari'a da sun alkalai na musamman kan shari'o'in da suka shafi aiwatar da hijabi. Kasancewar 'yan sanda ya ragu bayan zanga-zanga adawa da gwamnati a faɗin ƙasar sakamakon mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sanda a bara. Jami'an 'yan sandan Iran sun kama Amini bisa zarginta da saka gyala ba daidai ba. Rundunar sojin Amurka a Afirka ta ce ta kai wani hari ta sama a tsakiyar ƙasar Somalia wanda ya kashe mayakan Al-Shabab guda biyar. A cikin wata sanarwa da manema labarai ta fitar yau Alhamis, Africom ta ce harin na kare kai na haɗin gwiwa ya faru ne ranar 19 ga watan Yuli a wani yanki mai nisa kusa da Hariri Kalli, mai tazarar kilomita 15 kudu da Kalkad. Africom ta ce harin ya samu goyon bayan sojojin ƙasar Somalia da ke yaƙi da Al-Shabab. Sanarwar ta ƙara da cewa harin ya biyo bayan buƙatar gwamnatin tarayya ta Somalia. Africom ta ce za ta ci gaba da tantance sakamakon aikin na ranar Laraba, kuma za ta sanar da ƙarin bayanai kamar yadda ya dace. Daga ƙarshe, yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi a Ukraine, ƙasashen China da Rasha na gudanar da atisayen soja na haɗin gwiwa a tekun Japan, wanda masu sharhi ke ganin cewa shi ne na baya-bayan na zurfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin soja. Har ila yau atisayen wani bangare ne na ƙoƙarin daƙile ƙaruwar ƙawancen Amurka da ƙawayenta a yankin, inji su. Rasha da China na ƙoƙarin isarwa Japan da Amurka saƙon cewa ba su ji daɗin haɗin gwiwar da suke ta NATO da yankin Indo-Pacific ba, kuma suna son tabbatar da cewa za su iya cimma matsayin haɗin gwiwa a yankin kamar yadda Washington da ƙawayenta ke yi. Stephen Nagy, wani masani kan harkokin tsaro a jami'ar Kirista ta ƙasa da ƙasa, ya shaidawa muryar Amurka. Ga Rasha, Navy ya ƙara da cewa atisayen wata hanya ce ta nuna har yanzu suna da ƙarfin tafiyar da rikice-rikice a gabas, amma kuma suna da ba da damar yankin Indo-Pacific don yin aiki tare da China da kuma matsawa Amurka lamba.
Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Bayan labaran duniyar, yanzu kuma za mu shiga ɓangaren rahotanninmu. Gwamnonin jihohin Najeriya sun gudanar da wani taro da sababbin hafsoshin tsaron ƙasar da kuma babban inspector general na 'yan sanda domin tattauna al'amuran tsaro da suka shafi jihohinsu. A bayan taron ne, wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya ji ta bakin gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule domin jin ƙarin bayani akan yadda ta kaya a taron.
Ganawa da muka yi, muna so ne mu zama rigakafi ba tare da mun jira sai abubuwa sun lalace ba sannan mu zo muna maganar tsaro. Na farko, shi chief of army staff da from defense staff na yi kokarin ganin su ne, saboda mu a jihar Nasarawa muna da yawancin rundunar waɗannan sojojin. Akwai na brigade of guard a Kefi, akwai kuma na special forces a Doma. To mukan so mu sadu da su saboda su sake taimaka mana. To amma ba za su iya taimaka mana ba sai mun yi magana da nan Abuja manyansu. To abin da ya kawo ni kenan ne magana da su, saboda yanzu akwai ɗan damuwa a Benue, akwai ɗan damuwa a can Plateau waje Jammangu, akwai damuwa da akan samu kuma na Niger da sauransu. To yawancin su sukan gudo, da yake na Nasarawa na da kurmi haka, sai su gudo kuma duwatsu sai su gudo zuwa wa'annan wuraren. To abin da ya sake nan muka zo muka yi wannan bikin. To amma babban ma magana shi ne, yanzu an samu yansu ma'adinai na musamman masu amfani sosai a duniya a jihar Nasarawa. To sai muna samun wa'ansu bakin da bamu gayyata ba. To kaga irin wannan shi yasa dole mu zo mu yi.
To kana ganin irin wannan ganawar da kuka yi da hafsoshin tsaro baki ɗaya a cikin da Safiyacin Janar na 'yan sandan Najeriya zai haifar da dami ido kuwa, ko kuwa akwai wani abu kuma da ake bukatar sai ku gwamnatocin jihohi kun yi domin inganta ayyukan jami'an tsaron?
To ka san shi, dama harkar tsaro harka ne na kowa da kowa, ba sai su kaɗai masu bindiga ba, harka ne na duk wani wanda ya kamata ya sa baki. Akwai ko da mutanen da suke zaune kawai a ƙauyuka za su rinka ba da labarin ga abin da ke faruwa, zai taimaka wa masu tsaro. Akwai vigilante da muke da su, suna taimakawa. To amma wannan taro dalilin da yakan yi amfani shi ne, kamar inda na ce da kai, manyan duk suna nan Abuja. To dole sai an yi magana da manyan, su kuma su yi magana da ƙananan hafsoshinsu wanda za su yi ƙoƙarin taimaka mana a samu ai wannan. Saboda haka ni duk lokacin da na zo irin wannan taro, mukan samu goyon baya kwarai da gaske tun lokacin tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. Duk lokacin da ya tashi ya kira su, sai ka ga nan da nan an aiki ya kawo sai a taimaka.
Amma takamaimai akwai canjin wato manufofi da tsare-tsare tsakanin tsarin samar da tsaro ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari da Bola Ahmed Tinubu bisa ga sababbin hafsoshin soji da ya ƙaddamar.
To duk wanda ya ce zai gaya maka yanzu akwai wani bambanci, gaskiya sai dai ya yi wani magana kawai da bai sani ba. Na farko, shi waɗannan sababbin sun shigo kenan. Kamar yanzu jiya shi ne wata ɗaya da shi chief of defense ma ya zama yana office, shi Major General Musa. To in ka ci in ka fara cewa za ka gwada shi da irabo irabo yake kaza, ka ga gaskiya mutum bai musu adalci ba, saboda dole ka dan bar su tukuna ma su fahimci ma ofis din wa'yansu, su fahimci kuma wa'yansu abubuwa da za su yi kafin su taki su fara cewa ana za a ɗauki mutumin da ya shekara hudu yana aiki a cewa gwada shi da mutumin da ya wata ɗaya tsakaninsu. Daidai na wa fahimta kenan.
Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule a zantawarsu da Umar Faruk Musa. To a Najeriya, masu bukata ta musamman na ci gaba da kokawa kan rashin basu kulawar da ta dace, wanda ya sa har yanzu suke jin kansu a cikin tsangwama da nuna musu bambanci da kyama. Akan haka ne suka gudanar da wani babban taro a jihar Nasarawa domin tunatar da gwamnati kan alƙawarin da aka shaye musu a can baya ba tare da aiwatarwa ba, ciki har da dokan nan ta ba su kaso 5 cikin 100 na mukamin siyasa. Zainab Babaji ta hada mana wannan rahoto na musamman kan wannan batu.
A shekara ta 2019 ne tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a dokar da ta baiwa mutane da ke da bukata ta musamman damar samun yanci da walwala kamar kowane dan kasa. A kididdigar hukumar lafiya ta yi a shekara ta 2018 ta gano cewa akalla mutane miliyan 29 ne ke da nakasa a Najeriya, da yawa daga cikinsu suna fuskantar nau'ukan cin zarafi daban-daban da suka hada da nuna musu kyama da wariya, tashin hankali, rashin samun kiwon lafiya, muhalli da ilimi. Dokar da shugaban kasa na wancan lokaci ya sanya wa hannu ta hana duk wani cin zarafi wa nakasassu, ta kuma sanya tara da kurkuku ga duk wanda ya saba wa dokar. Duk da cewa gwamnati ta baiwa masu bukata ta musamman hukuma da za ta kula da su da samar musu da dukkan bukatunsu kamar yadda dokar ta zayyana, nakasassun na ganin cewa akwai bukatunsu da dama da suke bukatar gwamnati ta sake waiwaya. Comrade Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban dandalin masu bukata ta musamman a shiyar arewacin Najeriya, ya ce sun shirya taro na musamman ne a jihar Nasarawa don tunatar da wannan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu cewa dokar da take kare haƙƙinsu ta ba su damar a sanya kashi 5 na mutanensu a duk wata harka ta gudanarwa a gwamnatance.
Mun tattauna ne saboda matsalar da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi a arewa. Akwai dokar da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa mata hannu, ya ce a cikin dokar a bamu 5%. Wannan doka bata ya nuna cewa har jihohi da kuma ƙananan hukumomi muna da wannan 5%. Abin da ake nufi da 5% idan shugaban kasa zai nada ministocinsa ko kuma duk wani appointment da zai nada, dole ne a bamu wannan percentage din namu. Idan za a dauki federal government za ta dauki aiki, dole ne a bamu wannan 5%. Haka ma idan gwamnatocin jihohi za su dauka, dole a bamu wannan 5%. To tunda abin ya doka ne ba ko alfarma za a muna ba, to shi yasa muka ce idan wannan ministocin da za a yi na satin da ya gabata shugabannin jam'iyya sun yi zama sun fitar da wanda zai zama musu za a bashi minista daga kudu. To kuma mu arewa wanda muka fi yawan almajirai, wanda muka fi yawan masu karatu, wanda muka fi yawan rashin aikin yi, to muka ga ai mu ma arewa ya kamata dauko minista mu ma a bamu daga cikin wannan 5%.
Comrade Yarima Suleiman ya kara jaddada muhimmancin gwamnati ta kula da lafiya, ilimi da sauran bukatun na kasassu.
Sannan mu yadda a bada wani kulawa na gaggawa ga harkokin da ya shafi mutane masu bukata na musamman harkar ilimi, musamman harkar lafiya, yadda ake bada free education ga matakin wasu jihohi, to zama high institution na gwamnatin tarayya a bamu free education. Sannan masarautu, yadda ake masarauta na ko'ina ana ba masarakuna kuɗaɗe na grant, don mu muna son sarakunanmu a ba su wannan dama a gina musu kamar parliament haka, su ma dan su zama mutane masu daraja. Sannan muna son duk wanda yake karatu a bashi aikin yi, ko ba masu bukatar musamman mu ne wani a Najeriya wanda aikin zai gagare mu. So haka mu wannan zaman namu mun yi da cewa lalle a bi wannan matakin namu, kuma mun shirya za mu kai ma shugaban kasa, za mu fara bin wannan abin, kuma inda muka fara ba za mu daina ba har idan sai mun daina rayuwarmu.
Malam Muhammad Galadima, sarkin guragun jihar Nasarawa, ya ce su sarakuna suna taimakawa gwamnati a duk lokacin da ta neme su, don haka suke roƙo ta aiwatar musu da bukatunsu.
Na magana a madadin sarakuna na nakasassu Najeriya gaba daya, saboda jama'anmu a duk lokacin nan gwamnati ta kawo bukata nata, an tara mu an mana bayani, to muna mika jikinmu da komai da komai namu ga gwamnati don ganin abinda gwamnati tana bukata mu ma muna bukata. To yau ga Allah ya iso da wannan gwamnati ga shugaban kasa jagaba Ahmed Tinubu, ga sakonmu da mu itar da shi gare ka, ka duba mu da idon rahama, ka awatar mana da ababai wanda mu ma sarakuna mu tabbatar da cewa mu ma muna cikin walwala da ababai da muka rubuta a ciki na neman matsayi na kasa daga matakin minista, commissioner da sauran makamai daban-daban wanda ana bama jama'a, to mu ma muna roko mu ma a samu a ciki.
Ita kuwa malama Maryam Laminu ta ce ba daɗin yin bara suke yi ba, don haka suke miƙa ƙoƙon baransu wa gwamnati.
Wannan zama da muka yi yau, mun yi zama ne a kan kokenmu mu miƙa shi ga gwamnati. Duk mace dai duk inda aka san mace uwa ce. Wannan koke da muke roƙo, muna roƙo ne a karan kanmu da ƴaƴanmu. Muna miƙa ƙoƙon baranmu ga gwamnati game da kiwon lafiya, ayyukan yi, magance barace-barace da kuma raba mukamai. Wa'innan abubuwa su muke roƙo gwamnati da Allah ta cakan balance duk da mu a ciki. A gaskiya mu ne masu bukata ta musamman. Idan aka bar mu kara zube, yawa-yawan mabaratan karuwa suke yi. Akwai maganan ilimi, wato education, muna roƙo gwamnati ta sa baki, gwamnatin tarayya mu samu wannan dama na ilimi kyauta har zuwa university. Idan in ba ta taimaka mana ba, akwai wa'inda zahirin gaskiya ba yadda za su yi su yi karatu. Yanda za ka riƙe gida ma yana neman ya fi ƙarfinka, dole sai ka fita titi ka yi bara. Baran nan ba san ranmu muke yin shi ba, yana zama mana dole ne mu fita mu yi shi. Shi ya sa muke roƙon gwamnati ta saka baki, don Allah mu samu abin yi. Idan ba ka yi bara ba, ka je ka yi sana'a. Ka koyi sana'a, ka samu ɗan wani guri kana ɗan saida wani abun, ko kana sarrafa wasu abubuwan ana saye. Sai rage baran nan. A taimaka commission ɗin nan da aka ƙirƙiro shi aka ba mu shi, da Allah a taimake mu, kar ya zama an faɗe shi ne a baki amma baya aiki.
Ga Malam Bukar Ibrahim, sarkin kutaren lafiya kuwa, samarwa ƴaƴansu ayyukan yi zai tallafa wa rayuwarsu.
Wa'anda suke barin nan ya kamata a yi a kirkiro musu da wani aikin da za su iya su yi, su dogoro da kansu, su ma wani lokaci su taimaka na baya da su. Akwai ƴaƴanmu wa'anda ba sa yin makaranta, makarantar nan ya gagare mu gaba ki daya. To, in ba da taimako ba, ba inda za a yi ƴaƴanmu su ci gaba. Ta saboda haka kamata yi a kirkiro mana da abubuwan da za mu yi, musamman mu kutare. Ba mu da hannu, waɗansu ma ba su yi ilimi ba, wasu kuma suna da ilimi. Kamata ya gabaki ɗaya wa'anda suke da ilimi, da guragun, da makafin, da kutaren, gabaki ɗaya a kara mana wannan kokari.
Kafin kammala taron nasu ne kwatsam, sai kuɗin man fetur ya yi tashin goron zabi zuwa naira 617 a kowace lita. Lamari kenan da Kwamarai Derima Suleiman Ibrahim ya ce, idan hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a ba su kula da masu bukata ta musamman ba, to lalle za su samu matsala.
Lokacin da muka samu labarin wannan ƙarin kuɗin mai da kuma tsananin rayuwa na tsadan abinci, hankalinmu ya tashi. Domin ko a taron da muka gabatar, wayansu har sun fidda rai daga wannan samun daɗi ko kuma samun kwanciyar hankalin da ake bukata. Shi yasa muka sake dubawa, cewa muka kara kira na gaggawa a inda shafi wannan wahala na tsananin rayuwa, na rashin aikin yi, na rashin abinci, na tsadan abinci, ga wannan tsadan man fetur. Muna roƙon shi shugaban ƙasa Bola Tinubu, kamar yadda ake maganar cewa gogaggen ɗan siyasa ne, mutum ne mai tausayin al'umma, mutum ne mai yawan sauraro, mutum ne mai yawan so ya ciyar da ƙasa gaba. To ya kamata a duba wannan matsala, matsala ce wadda ta shafi al'umma gaba ki ɗaya. Matukar in ana son mutane masu bukata na musamman su samu kwanciyar hankali, a bar wannan yawon barace-barace, a bar wannan tashin hankali na fashe-fashe, sata da ɗauke-ɗauken da ake arewa. To lalle ya kamata a ce cewa an canja cikin yanayin tsarin da ake tafiya da gaggawa, domin abu nan da ake bukata ta gaggawa. Hankali idan aka canja shi, lokaci ɗaya aka ji a jiki, haka harkar abinci lokaci ɗaya yake shigan jiki. Yanzu wanda zaka tafi mu shugabannin da muka zo muka yi taro a nan, kowa yana tunani ya zai ya koma taharsa.
Duk da hukuma da ke kula da nakasassu a ƙasa baki ɗaya da ma wasu jihohi, miliyoyin nakasassu ne ke da buƙatar taimako a fannoni daban-daban don tallafawa rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawan, Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Don duba yadda kwallon kafa na mata na duniya ke gudana ne a kasashen Australia da kuma New Zealand. An buɗe gasar da kasashen New Zealand ne ɗaya daga cikin kasar mai masaukin baki da kuma kasar Norway. Kuma an tashi daga wasan ne New Zealand din ta samu nasara akan Norway da ci ɗaya mai ban haushi. Yanzu kuma bari mu duba fafatawa da za a yi gobe Juma'a 21 ga watan nan na Yuli da muke ciki. Akwai wasanni guda biyu da za a gudanar na farko a tsakanin kasashen Canada da kuma kasar Najeriya, da misalin karfe 3:30 agogon Najeriya. Yayin da fafatawa na biyu zai gudana ne tsakanin kasashen Philippines da kuma kasar Switzerland, da misalin karfe 6 na yamma agogon Najeriya. A tarihin gasar kwallon kafa na mata na duniya, kasar Najeriya dai tun da aka kirkiro da gasar tana samun shiga, sai dai akan bugo ta ne yawanci a zagayen kihuwa ɗaya kwale. Na gayyato mai sharhi kan harkokin wasanni, da ma da farko zan so ya gaya mani ko shi wane ne.
Sunana Mustapha Muhammad Abdullahi. To, abinda zan ce shi ne a gaskiya ɗan wasa ko irin ɗan wasa ka ce ba za ka samu buɗawa a wani wasa a muhimmanci zai iya jawo sanadin da za a iya samun matsala. Amma dai duk da haka, a yanda kun aka duba irin ƙwararru na ɓangaren Najeriya da suke da su wa'inda ko da ba wa'innan ɗin. Inda suna da kaman yanda bayani yake su ɗan wasa na ɓangaren Najeriya a cikin tawagansu suna da foundation wa'inda sun kai mutum aƙalla 10-11. Kaga kenan ko da wa'incan guda biyun ba sa nan dai suna da wasu ƙwararru masu yawa. Kaman irin su akwai wata wacce take bugawa a Deportivo Alaves of Spain under 20 Osuna Chirimadis Ohali. Akwai Michelle Alozi ita kuma tana bugawa a hostel na mata na America. akwai wata kuma Halimatu Ibrahim Ayin da ta sabu ga Russian Guard na irin su Isirama hormonal gota a gotan penal na America din ita ma take bugawa. To da kuma wasu ƙari ma dai wanda suke bugawa a cikin irin su Esther Okoronkwo ita suna bugawa a American. Akwai Rashidat Ajibari ta kuma tana buga Atletico Nacional. Don aka yi duba da irin wa'annan ƙwararrun ƴan wasa da Nigeria, kuma aka yi duba da yadda karawansu ya kasance a baya a tarihi tsakaninsu da Canada, to za a iya cewa gaskiya ko da ba wa'incan guda biyun Nigeria za su iya taka rawar gani, domin tarihi ma ya nuna sun buga wasan sada zumunci a baya a shekara ta 2019 inda suka yi wanda suka buga uku da suka buga a 1999 suka buga uku da uku. Yawwa, to sannan Najeriya ta samu nasara a kan Canada a baya sau ɗaya ta 10-1 da nema a shekara ta 2012 su kuma a filin cin kofin duniya ne. Yawwa, to idan aka duba daga wannan wanda tarihi ya nuna Najeriya sun taɓa samun nasara a kansu, kaga za a iya cewa ba lalle ne saboda wa'innan ƴan wasan tarihi da ba su nan kuma a cikin ta Canada za ta iya samun nasara a kan Najeriya ba. Duba ga irin ƙwararrun ƴan wasan da Najeriya take da su.
Mai sharha kenan kan harkokin wasanni dangane da yadda yake tsammanin za ta kaya a gasar Najeriya da kuma ƙasar Canada. Abdulham Muhammad Wira, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Shi a gaida na musamman da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaice, a ƙarshen wannan watan ne shugabannin ƙasashen Afirka za su gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a birnin St. Petersburg don tattauna hanyar ƙarfafa dangantakar zaman lafiya da tsaro da kuma sauran ayyukan ci gaba. Sai dai taron na biyu na Rasha da Afirka na zuwa ne daidai lokacin da Moscow ke ci gaba da yaƙi a Ukraine. Mamayar da Rasha ta yi ya haifar da hawa farashi da abinci da mai ga ƙasashen Afirka da dama, kuma farashin zai iya ƙaruwa bayan da Rasha a wannan makon ta fice daga shirin samar da hatsi da aka yi a tekun Bahar Aswad. Belarus ta ce sojojinta na atisaye da mayakan kungiyar 'yan amshin shatan waguna ta Rasha a wani wuri kusa da kan iyakar Belarus da Poland. Ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai sun gana yau Alhamis domin tattaunawa kan shirin ba da tallafin soja na dala biliyan 22.4 na shekaru huɗu da ake shirin baiwa ƙasar Ukraine. Kwanaki biyar bayan da 'yan sandan Iran suka koma kan titina don aiwatar da dokokin da suka yi wajaba a ƙasar, babban jami'in 'yan sandan Iran ya bayyana hakan a matsayin aiki mai kyau da ba za a iya dakatarwa ba. A wani taron manema labarai a lardin Kaman yau Alhamis, shugaban 'yan sanda Ahmed Reza Radan ya kira mu'amala da matan da ba su da hijabi a matsayin aiki na addini kuma wanda ya zama wajibi a shari'a. Rundunar sojan Amurka Afirka ta ce ta kai wani hari ta sama tsakiyar ƙasar Somalia wanda ya kashe mayakan Al-Shabab 5. A cikin wata sanarwa da manema labarai ta fitar yau Alhamis, Afirkon ta ce harin na kare kai da na haɗin gwiwa ya faru ne a ranar 19 ga watan Yuli a wani yanki mai nisa kusa da Harar Kalle mai nisan tazarar kilomita 15 kudu da Kalkad. Yayin da ake ci gaba da gwamza yaƙi a Ukraine, ƙasashen China da Rasha na gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa a tekun Japan wanda masu sharhi ke ganin cewa shi ne na baya-bayanin na zurfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin soja. Har ila yau atisayen wani ɓangare ne na ƙoƙarin daƙile ƙaruwar ƙawancen Amurka da ƙawayenta a yankin, inji su. Rasha da China na ƙoƙarin isar wa Japan da Amurka cewa ba su jin daɗin haɗin gwiwar da suke da NATO a yankin Indo-Pacific.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu da ƙarfe 6 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 7 kenan na safe agogon GMT da Ghana, za a ji mu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladders Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.